Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Laraba 30 ga watan Agusta. To ko me ya dami kungiyar zabarmawa mazauna Najeriya har ta kira taro?
Wannan fitina da ake so a haddasa Niger, da ake so gaba Bola Ahmed Tinubu ya goyo baya sojoji a kai hari ma Niger.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Akwai mu kuma da shirin jaridun Kamaru, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A ranar 10 ga watan Satumba ne shugaba Joe Biden zai kai ziyara a kasar Vietnam bayan taron da zai yi da shugabannin kungiyar manyan kasashe na G20 a birnin New Delhi na kasar India. A kokarin da Amurka ke yi na zarfafa alakar ta a yankin, Vietnam na da muhimmiyar rawa da za ta taka a wannan fanni, inji sakadariyar jarida a fadar White House Karen Jean-Pierre. Tana faɗa wa muryar Amurka a taron manema labarai a jiya Talata. Biden ya tsallaka wasu muhimman taruka na yankin guda biyu wanda Indonesia za ta fara shiryawa kwanaki kalilan, da suka hada da taron kolin Amurka da kungiyar kasashen kudancin Asiya ta ASEAN, da kuma taron kolin kungiyar kasashen gabashin Asiya wanda ya hada da kasashen ASEAN, wanda zai hada kasashen ASEAN tare da abokan hulɗa da suka hada da Amurka da China da kuma Rasha. Matabakiyar shugaban kasa Kamala Harris ita ce za ta halarci waɗancan tarukan a madadin shugaban kasa. Jami'an Amurka sun ce wannan shawara ta tsallake tarukan ba alama ce ta rashin girmama Jakarta ba. A jiya Talata, an umarci mazauna yankunan gabar tekun Florida mai hadari da su tattara kayansu su bar wurin a daidai lokacin da mahaukaciyar guguwar Idalia ta samu karfi a cikin ruwan dumi na mashigin tekun Mexico, tare da yin barazana haddasa guguwa da ruwan sama mai barazana ga rayuwa. Idalia ta kuma zubar da ruwan sama kamar da bakin kwariya a kasar Cuba a ranakun Litini da Talata, lamarin da ya jefa lardin Pinar del Rio da ke noman taba a cikin ambaliyar ruwa, kana mazauna lardin da dama ba su da wutar lantarki. Idalia ta ƙara ƙarfi zuwa maki na biyu a jiya Talata da rana, inda take kada iska kilomita 155 a cikin sa'a guda. An yi hasashen mahaukaciyar guguwar za ta isa gabar teku da safiyar Laraba a matsayi na uku, inda za ta kada iska kilomita, wato karfin kilomita 193 a cikin sa'a guda a yankin Big Bend mai karancin mutane. Hukumar kula da yanayi ta ƙasa a nan Amurka a jihar, wato a garin Tallahassee, ta kira Idalia wani lamari da ba taɓa ganin irinsa ba tunda ake huskanta wannan matsala ba taba, ko kuma mahaukacin guguwa ba taba yi wannan yanki na Big Bend ba, amma wannan ya wato wannan ta iya ta taba Big Bend din, wanda hakan ke tabbatar da karfin da guguwar ta yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ba tare da wata mafitar siyasa ba, Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a kan rikicin siyasar Nijar cewa yana ƙara taɓarɓarewa cikin gaggawa zuwa matsayi na jin kai, yayin da ake ci gaba da samun hare-hare 'yan bindiga, kana takunkumi da ECOWAS ta kakabawa ƙasar mara teku na addaban ƙasar. Tun bayan juyin mulki da ya hambarar da shugaban ƙasa da aka zaɓa ta tsarin demokuraɗiyya a ranar 26 ga watan Yuli, an yi ta samun rikici na rashin tabbas, inji Emmanuel Gignac, wadda ke zama wakilin hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jamhuriyar Nijar. Ya ce hare-hare da tashin hankali da ƙungiyoyin 'yan bindiga ke yi, musamman a kusa da iyakokin ƙasar Mali da Burkina Faso, ya fidda sama da mutane 20,000 a gidajensu a watan da ya gabata. A daidai wannan lokacin ne kuma yake cewa kimanin 'yan gudun hijira 2,500 wanda galibi daga Mali da Burkina Faso da ma wasu daga Najeriya sun tsere zuwa cikin jamhuriyar Nijar, wani yanayi da ya jefa rayuwar 'yan gudun hijiran da masu neman mafaka da ma waɗanda suke ɗaukar nauyinsu cikin haɗari.
Gaida Baba Makeri, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku wannan rahoto na taron kungiyar zabarmawa mazauna Najeriya ta kira don ta bayyana ra'ayinta kan cece-kucen da ake ci gaba da yi kan rigimar ECOWAS da wato gwamnatin mulkin sojan Nijar. Mustapha Batsari, gare ka.
Kungiyar kabilar zabarmawa da ke zaune a Najeriya ta nuna rashin amincewa da ɗaukar matakin soja domin kawar da sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar da suka hanɓarar da gwamnatin farar hula a ƙasar. A wani babban taro da kungiyar ta zabarmawa da ake kira Zabarmakana ta gudanar a birnin Lakwaja, fadar gwamnatin jihar Kogi ta ce aukawa kasar ta Nijar da sojojin ECOWAS ba karamar illa ba ce, domin kuwa ba a san inda lamarin zai tsaya ba. Alhaji Aliyu Abubakar shine shugaban kungiyar ta zabarmawa mai kula da jihohi 17 na kudancin Najeriya ya ce suna kira ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya yi taka tsantsan a kan lamarin.
Wannan fitina da ake zo a haddasa Nijar da ake so gaba Bola Ahmed Tinubu ya goya baya sojoji a kai hari ma mutanen Nijar, to ina kira ga shugabanninmu kusancewa mutanen Nijar iyayenmu ne, kakanninmu ne, kannanmu ne, ƴan uwanmu ne. Bai kamata a kawo wannan shawara a majalisa ba.
Ko baya ga batun ƙasar ta Nijar, kungiyar ta zabarmawa ta ce tana kokarin wayar da kan 'yan kungiyar akan zaman lafiya da kuma illar zaman banza, sannan da bin dokokin ƙasa da ba tasu ba. Alhaji Muktar Mika'ilu shine shugaban kungiyar ta jihar Niger da ya halarci wannan taro na Lakwaja.
Su zauna da mutane lafiya, su yi aiki na gari, su kiyaye duk abin da zai kawo zamantakewa matsala tsakanin mutanen zama da su. Kuma muna yi musu albishirin cewa in Allah ya yarda cin gaba zai zo musu kanin su da zamantakewan sauran yaran da suke zama. Kuma insha Allah muna kuma kira gare su don Allah duk wani sana'a da ya haramta ga constitution na Federal Republic of Nigeria, muna kira gare su don Allah su nisanke shi.
Batun haɗin kan 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar da ke zama a Najeriya yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka maida hankali musamman a tsakanin 'yan kabilar ta zabarmawa, kamar yadda shugaban kungiyar zabarmawan a jihar Kogi Alhaji Attahiru Abdullahi Suguru ya yi ƙarin bayani.
Kowane bazabarme dan uwan bazabarme ne. Zabarmawa iyayen da kakanninmu an san su da haɗin kai da zaman lafiya, shi yasa muke kira ga shugabanninmu a faɗin Najeriya su haɗa kai su zantsuntsiya maɗaurin ki ɗaya.
'Yan kabilar zabarmawa da suka hada da na ƙasar jamhuriyar Nijar da Najeriya sun kammala taron ne da matsaya guda ta nuna buƙatar ganin an kawo ƙarshen dambaruwar ƙasar ta jamhuriyar Nijar cikin ruwan sanyi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Gaida da Mustapha, yanzu kuma ga Baba Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
Amurka za ta baiwa Ukraine ƙarin taimakon soji na dalar Amurka miliyan 250 a wani shiri na samar da bandagogin roka kirai HIMARS da makabai mai linzami samfurin AIM-9M wanda Ukraine za ta iya kare sararin samanta. Wannan ne karin farko da Amurka za ta baiwa Ukraine makami mai linzami na tsaron sararin sama wanda za a iya amfani da shi a gajeren zango a hare-haren sama. Tallafin kayan sojan da ya hada ne da na'urar tone na QE da makamin tarwatsa tankoki kamar makami mai linzami samfurin TOW da kuma ƙerar Javelin. wannan rukuni na taimakon soja shine na cikin 45 da shugaban kasa ya bada umurnin tura kaya daga wakafin kayan yaki na ma'aikatan tsaro tun lokacin da Russia ta kaiwa Ukraine mamaya a watan Fabrairu shekarar 2022. A jiya Talata wata kotun tarayya a Pakistan ta dakatar da laifin cin hanci da rashawa akan tsohon Prime Minister kasar Imran Khan da kuma hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 3 tare da bada umurnin sake shi bisa beli. Amma wata kotu ta bada umurnin sake garkame shi cikin wata shari'a ta daban. Hukumomi da wata wato hukuncin da wata babbar kotu dake Islamabad ta yanke akan shari'ar cin hanci da rashawa ya zo ne a matsayin martani ga daukar kara da Khan yayi kan hukuncin da aka yanke masa. Yana mai cewa hukuncin ya saba wa doka kuma an keta masa haƙi, wanda yake cewa an yi shari'an ba bisa adalci ba. Umarnin dakatarwar da zai ci gaba da aiki ne har sai an saurari ƙarar da ake nema a soke hukuncin. An kama ɗan siyasa mai shekaru 70 a duniya ne tare da ɗaure shi a farkon watan nan bayan da aka same shi da laifin sayar da kyaututtukan gwamnati a ofishi da kuma zargin ɓoye kuɗaɗen da aka samu. Kani dai ya musanta aikata ba daidai ba. Hukuncin da aka yanke masa ya sa hukumar zaben Pakistan ta gaggauta haramta wa Khan tsayawa takara na tsawon shekaru 5 a ƙarƙashin dokokin ƙasar da suka dace.
Sau gaida Babu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu ci gaba ga marigayi Muhammad Wardi. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shiri na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Aiwa mai sauraro, ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon jiya, inda muka ci gaba da tattaunawa da malama Umul Khairi Abdulmumini Iliyasu da malama Fatima Muhammad Bature akan irin kalubalolin da mata da suka goge a rayuwa suke fuskanta wajen samun abokan zama na rayuwa da wasu dalilan da ke tasiri akan wannan matsalar. A yau ne kuma za mu kammala tattaunawar tamu kamar yadda muka alkawarta a makon jiya. Lokaci ya cin mana a sa'ilin da Umul Khairi take cewa,
dadin aka zo maganar aure a gina magana ta wani dole sai mataki ce, ko kuma nan aure wanda ya kasa mu ko kai na da cewa idan na shi shi ta musu tsoron shi ne suna ganin wani lokaci idan ka fi mutum sai ya zama da abin duniyar zai zo ya aura baki ba.
Na gane.
Ga bayan an kwana biyu kuma sai aure da zo ya kasa zama lafiya. Dole za a cire wannan tsoron shi ma mazan a ba su dama. Sai ka ba mutum dama ne zaka fahimci soyayyar ta Allah da Allah.
Kada kana za mu dora a yau. Malama Fatima, na dawo zan so ki kammala wancan bayanin da kika fara da farko.
In kuna tuka mota gani ake cin su kalkun tsowa na aure ta. Mai zuba wa kai na mai a mota, in zuba mata mai a mota. Kuma yana musamman yana ganin cewa wannan ai ba ma a gidan su aka ba ta motar nan ba. Da tunanin shi da lissafin shi ba zai tsaya duba idan me kake yi ka samu kuɗin ka hace shi da wannan motar ba. A tunanin mutane da an ganka kana jin mutane namiji ne ji baka. Shikenan kana kula mutane banyan mutane ta fi karfi na ai ba zan iya riƙe ka ba. Iya ma a yau shi Najeriya ne ake wannan. In kuna tuka mota gani ake cin su ƙarfin kowa.
To
a gaskiya idan ana son a samu masalahan yawan mata yawan rage kashe-kashen aure da ake fama da shi musamman a arewacin Najeriya, daga mazan har matan ce a yi haƙuri na farko. Na biyu, namiji ya duba Allah idan ya ga mace yana son ta, ya tabbatar da yana son ta kuma ya ji zai iya zaman aure da ita. Ya gobalu shi duk wasu abubuwa da za a zo a gaya mai, ya toshe kunnen shi, ya ɗauke idan shi a kan rayuwa da kai kowane ɗan adam yana da fashina yakin shi. Babu wanda bai da rayuwa da ita wacce ta zama ba fashi ba, kowane ɗan adam yana da fashina yakin shi. To namiji, in dai ka ga mace kana son ta, ka yi haƙuri ka rufe idanka ka tafi ka aure ta. Ni kuma mata, kar mu zo mu sa a ran mu cewa kowa ne sai sanata ko wani babban ɗan kasuwa ko kuma wani ɗan majalisa, a'a ko ɗan wani. In kuka ga wanda ɗin ki daidai ruwa daidai da su, ba ki da kitsen wanke kar ki ce da su, ba ki da gashin wanke kar ki ce da su kitsen wanke. In kin san matsayin ki bai kai da ki ce sai wani ba, kar ki ce sai wannan wani. Ki tsaya ki samu mijinki wanda suka ba zai iya rike ki cikin mutunci ya girmama shi girmama iyayenki ki aure shi. Wannan rayuwar da za a zo a ce sai an zuba kayan lefe an yi wa wancan akwati goma sha biyu wancan ishirin, barci ya yi muku iya daidai ƙarfin da zai iya. Al'ada ce ba addini ba ne kayan lefe. Al'ada ce sadaki shi ne kaɗai yake mai muhimmanci a cikin aure sai da biyu. Daga wannan babu wani kuɗi maye kuɗi maye. In iyayen ki sun hana ki ci aure ki tafi masallaci a ɗora miki aure, babu wanda zai ce auren ki bai yi ba. Don mijinki kina son ki ba shi da ƙarfin da zai miki waɗannan kayan kashe shi za a yi. Wannan abin ba malama Aisha yana ƙara sawa maza suna jin aure. Wannan kayan lefen ba yana ƙara sa maza suna jin yin aure, saboda in ka duba a tsamfani wa za ka sa lef nawa za ka sa, a bala nawa za ka sa, takalmi da yi wa wanda ke sun ce su an musu kuma wanda suke so bai kai wannan ƙarfin ba, ba dole ita fi ba ki ba.
To Malama Ummul Khairu, ta yaya za a samu maslaha akan wannan kalubale?
Kiran da zan yi, because inda matsalar ta zuwa ma akasari daga gurin iyaye ne da ƴan uwa. Wani za ki samu yana so ya yi da gaske, kuma shi bai dauki wannan abu da matsala ba, amma sai ki samu familyin sa sai ba za su gani ba. Kana ganin kaman bai kamata dan su wani zaki ci a aure karama zai fi iya controlling din ta, a za ta fi mishi biyayya. Su ma iyayen su da kallon wa'annan matan a matsayin ƴaƴan su. Su sa su a shin din ƴaƴan su idan ƴan su ce shin za su bari a aure ta ko za su hana.
Haka.
Idan za mu iya rikayewa juna wannan kunzurin da adalci, ina ganin duka wannan matsalolin da muke kallo zai kawo. Duk da dai cewa shi aure lokaci ne da yadda kake tunanin kawo shi, idan lokacin sa bai zo ba ba za a yin ba. Amma kuma kamar da kika faɗa, akwai abubuwan da za a iya avoiding wa'inda za su iya rage mana wa'innan matsalolin a society mu.
Haka.
Idan muka yi ƙoƙarin fahimtar haka, insha Allah ba za a samu matsala ba.
Malama Fatima, zaki ga akwai wani case haka da akai kwanakin ba, ba wai ba shi da shi bane, amma baya daukan dawainiyar matar da ƴaƴan nata. Ai dawainiyar ƴaƴan shi nashi ne, ba na uwar su bace, dawainiya ta uba ne. Yawa, to wannan ake dubawa, ake gani, ake cewa sai nayi tsantseni zan auri wannan.
Shi ake duba saboda ni kin ga ina da tsantsiya, kuma tsantsiyar dan ina shiga ina ga mutane.
Haka.
Dan kika ga wata matar da ake taba cewa suna da matsala ba. Saboda jikinka ga shi na a haka da kyau, amma in ka fi sai ka gaya ma zuciyarka sai ka tausaya masa.
Haka.
Ba kuma dan ba halin ba ne ba, za ki ga mijin akwai gona da shi. Amma ba za a bayar ba. Na rasa mutanenmu ne ke gane shi da irin wannan. Ba za ka wada su gidanka, ba za ka wada su waje, to me amfani na da ka? Akwai wani abu da na yarda da shi, na yarda da wannan abin. Gaskiya yawanci masu kuɗi sun fi riƙon aure.
Me yasa?
Da jiji guda ɗaya. Yawanci za su ga su mutane ne da suke da lissafi. Suna da plan. Mu kuma mutanenmu wanda za su ga ba su da ƙarfi. Ba shi da lissafi a rayuwa, babu plan a rayuwa.
Babu tsari.
Kawai babu tsari. Kawai abu ake yin shuka, ake yin abu. Ba a lissafin ne zai zo dawo. In duka lura ko a ƙare-ƙaren aure, mutanenmu sun san ƙarfinsu bai kai ba, sun fi ƙare-ƙaren aure.
Haka.
Mai idan yi wannan rashin lissafi da rashin tsari ne idan yi wa mutum nan. Kana da yara kuɗin shiga. Baka tsara musu rayuwarsu ba, amma ka ƙaro mace. Wannan mutum da ka ƙaro, ci gaba za ke da haifar ma ƴaƴa.
Maza suna da son mulki da mallaka akan matansu. Shi yasa ba sa son tunkarar matan da suka yi karatu ko kuma kai wani zarra a rayuwa.
Kamar yadda na ke faɗa a yawanci ko a irin Instagram haka ko in ya fita yanzu kuɗi da ke faɗa. Shi ilimin yana sanar da kai abubuwa guda uku ne. Daga ina ka so, ina za ka je, ya ne ne kai kuma. Daga lokacin da ka san wannan abin ji kenan ka gama rayuwa. Yawancin mutanen da za su ga cewa ba su son su auri matan da suke da zurfin ilimi, to magana gaskiya su a karan kansu su ma ba su gama ilimantuwa ba, ba kuma su gama sanin cewa sun su wane ne ba.
Me yasa?
Saboda sai ka san kai wane ne tukunna, za ka san ya za ka zauna da shi, ma wanne irin kallon mutum ya kamata ka zauna da shi a mu'amalan aure. Shi aure ba wai ana yin shi ba ne na wani wa'adi ba, ana yin shi ne in Allah ya so ya nufa sai mutuwa ake so ka raba, in ba wani ƙwaƙwaran abu ne wanda isa dole sai an rabu ba. To sai ka tsaya ka ga cewa waye kamata in aura, wane ne partner na, waye kamata in san iya rayuwar aure da shi. To daga lokacin da namiji yake tsoron ya auri macen da ta karantu ta ilimantu ko don ta kai wani mataki a ilimi, to a gaskiya bai san kanshi ba, shi ma bai gama karantuwa ba, bai gama sanin daga ina yake ba, ina ja shi, kuma wane ne shi. Inda a ce Allah ya sa mutane yanda suke karantuwa, wanda suke da ilimi, wanda suka san kansu, su za su tsaya su riƙa yi wa kansu lissafin wajen aura in yi rayuwar aure da ke, da ba a riƙa samun
matsaloli da ake fuskanta a gidajen aure ba.
Matsalolin aure ba.
Sauraro duka-duka a nan ka kammala wannan maudu'i da muka fara tattaunawa a kai makoni da suka gabata. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Ummul Khairu Abdulmumin Iliyasu da Fatima Muhammad Bature sai wanda daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.
A gaida Aisha, yanzu kuma ga Garba Awwal da sharhin jaridun Kamaru.
Don fara sharhin jaridan namu na wannan makon ne dai da jaridan The Guardian ta kasar jamhuriyar Kamaru, anda ta bayyana mana cewa haka da yi mulkin kasar jamhuriyar Kamaru tana kokarin ganin cewa ta cimma burinta wanda ya inganta manyan ayyuka a fadin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai jaridar Le Message ta kasar Kamaru anda ita kuma cewa ta yi mulkin kasar jamhuriyar Kamaru ta mai da hankalinta ne wajen inganta manyan hanyoyin kasar na yadda za ta kammala gina su wanda aka fara tun shekaru biyar da suka gabata. Shugaban kasar Kamaru Musa Paul Biya ya yi ikirarin cewa dole ne ya ga cewa an cimma buri wajen kammala waɗannan manyan ayyukan. Sai kuma jaridar Kalara anda ita kuma ta ce yanzu dai a can bangaren yan awalan kasar jamhuriyar Kamaru yanzu dai komai yana kankama a yayin da ake ci gaba da tabbatar da zaman lafiya a wannan bangaren. Dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru suna samun nasara akan yan aware wanda suke dauke da bindiga a wannan bangaren. Jaridar Imitation kuma ta ce yanzu dai hankali yana karkata ne kan yadda dalibai za su koma makarantunsu bayan sun kwashe kusan watanni uku suna hutawa. Yanzu iyaye da kuma gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru suna ta fama ne suka cewa sun cimma burinsu wajen tabbatar da komawa yaran makarantun nasu. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridan Afrin Media anda ita kuma ta ce a yanzu haka dai shugaba Paul Biya na kasar jamhuriyar Kamaru yana kasashen ƙetare domin neman lafiyarsa. Shugaban wanda yake da sama da shekaru 90 a ya kuma ya kwashe sama shekaru 40 yana bayan da mulki a kasar jamhuriyar Kamaru. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To yanzu kuma ga labarai amman a takaice.
To a takaice, a ranar 10 ga watan Satumba ne shugaba Joe Biden zai kai ziyara a kasar Vietnam bayan taron da zai yi da shugabannin kungiyar manyan kasashe ta G20 a birnin New Delhi na kasar India. A kokarin da Amurka ke yi na zurfafa alakar ta a yankin, Vietnam na da muhimmiyar rawa da za ta taka a wannan fanni, inji sakadariyar jaridar a fadar White House ta wato Karen Jean-Pierre kenan, tana faɗa wa muryar Amurka a wani taron manema labarai. A jiya Talata an umarci mazauna yankunan gabar tekun Florida mai hadari da su tattara kayansu su bar wurin a daidai lokacin da mahaukaciyar guguwar Idalia ta samu karfi a cikin ruwa mai dumi na mashigin tekun Mexico tare da yin barazana haddasa guguwa da kuma ruwan sama mai barazana ga rayuwa. Idalia ta kuma zubar da ruwan sama kamar da bakin kwariya a kasar Cuba a ranakun Litinin da Talata, lamarin da ya jefa lardin Pinar del Rio da ke noman taba a cikin ambaliyar ruwa da kuma mazauna lardin da dama ba su da wutar lantarki. Ba tare da wata mafita a siyasance ba, hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a kan rikicin siyasar Nijar cewa yana ƙara taɓarɓarewa a cikin gaggawa zuwa matsayi na jin kai, yayin da ake ci gaba da samun hare-hare 'yan bindiga. Kana takunkumin da ECOWAS ta kaka ba wa kasar mara teku na ƙara addaban kasar.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatarwa, sai producer mu Solomon Abu da kuma injiniyan mu na yanzu Jonah Cummings, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.